Segunda posible. Ba buwan abin da za mu yi musu face addu’a da fatan alkhairi tare da dacewa da rahamar Allah da rin rufu baki da ya ranar isai. Allah mawaifin ke zaka musu da alkhairi. Haka nan ‘yan agaji na wancan da suna ba da haɗin kai wajen taimakawa game da gudanar wannan tafsiri da waɗanda suke zuwa ɗaukansa masu rikodin, haka ma waɗanda suke halarta kuma a gudunmawar da suke bayarwa da masu sauraron tafsirin a wurare da yawa na duniya. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu yi tarayya cikin lada na ra'ayi sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan shekara za mu fara tafsiri daga farkon suratul Ibrahim alaihi salam insha Allah ta'ala. Ita ce sura ta 14 daga cikin jerin surorin Al-Qur'ani, kuma tana da ayoyi 52. Wato ita wannan sura, suratul Ibrahim alaihi salam, akwai abin da ya kamata mu sani. Tana da ilimi guda 7, tana da wasu abubuwa na karantarwa kamar guda 7 wadanda ba ta samun su a wannan tsari a wata sura ta Al-Qur'ani. Amma suratul Ibrahim alayhi salam tana da su, wanda shi ne babban abin la'akari kuma babban abin lura ga kowane musulmi. Saboda suratul Ibrahim ita ma sura ce daga cikin surorin Al-Qur'ani. Magana ce ta Allah tabaraka wa ta'ala, saƙo ne zuwa ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Babu makawa dole a samu wani ilimi game da wannan sura. Da suran tana ɗauke da ilimi kamar guda 7 yadda muka ce. Waɗannan abubuwa guda 7 ba za ka same su a wata sura ta Al-Qur'ani a irin tsarin da Allah maɗaukaki ya yi bayanin su a suratul Ibrahim. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace da ilimi wanda ya sanya a cikin surorin Al-Qur'ani. Wato abinda za mu karanta a yau ilimi guda 2 ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da annabi Musa alaihi salam. Daga cikin waɗannan ilimi guda 7 waɗanda suke cikin surorin Ibrahim alaihi salam. Amma ku dauko karatun daga farko, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alif lam ra. Waɗannan harufa mun yi magana a kansu a baya ana kiransu al-hurufun muqatta'a, yani waɗanda suke zuwa fiye a wajen suwar harufa waɗanda suke zuwa a farkon wasu surori na Al-Qur'ani. Kuma mun gabatar da bayanin cewa as-salaf, manya daga cikin magabata, sun kame bakunansu dangane da fassara waɗannan harufa waɗanda suke zuwa a farkon Al-Qur'ani a farkon surori. Manyan malamai daga cikinsu akwai al-khulafa'ur rashidun, al-khulafa'ur rashidun ridwanullahi alayhi, sayyidina Abubakar, sayyidina Umar, Uthman, sayyidina Ali, Allah ya kara musu yarda. Waɗannan su ne gaba da kowane sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ba su fassara waɗannan harufa ɗin ba, كما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فسرها بنفسه. باب من حديث سيوان ان كنت لك النبي صلى الله عليه وسلم شوى النبي فسر ولا نهر الله. باب حديث سيوان ان كنت لك كما في ذلك شوى كون ذلك ان كنت القران سيدنا غير ولا نهر الله الف لام را سيجي الله اعلم المراد منها. Allah madaukaki ya san dalin abin da yake nufi da wannan haruna. Wannan malamai sun yi magana don akai da yawa. Kamar misali duk mahadin ya cikin littafin da al-Hikam fi usul al-ahkam yana mujallal mafi shafin 124. Yana cewa fa haramun ala kulli muslim an yaqruba ma'ana al-huruf al-muqatta'a. Haramun ne ga kowane musulmi ya nemi sanin fassarar waɗannan haruffa waɗanda suke zuwa da farkon surorin Al-Qur'ani. Haramun abin da yasa ce haramun ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai fassara ba, manyan sahabbai ba su fassara ba, kuma shi Al-Qur'ani kar ka ɗauka littafi ne da dole sai ka san ma'anarsa gaba ɗaya shi. Abdullahi bin Abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tafsirul qur'ani ala arba'ati awjuh, fassara qur'ani tana zuwa akan fuskoki hudu. Na daya tafsirun ta'rifuhul arab min kalamina, akwai fassara qur'ani wanda ana neman sa ne wajen larabawa. Idan ka ga wata kalma a cikin qur'ani kalman littafin kamus yana iya fassara mata shi, kuma babu ne saboda Al-Qur'ani littafi ne da Allah ya saukar da shi da larabci. Akwai sashin da sashi na Al-Qur'ani wanda in kana neman sanin ma'anarsa to dole sai ka koma ga larabawa, saboda su ne Allah tabaraka wata'ala ya saukar da littafin a harshen su. Wa tafsirun la yu'dharu ahadun bi jahalati. Abdullahi ibn Abbas ya ce akwai wani sashi na tafsirin Al-Qur'ani wanda babu mutumin da ke da uzuri na cewa ya jajirce shi, ba ka da uzurin cewa ba ku sani ba. Idan ana magana a kan Allah tabaraka wa ta'ala, mala'ika, Jibrilu, koko abin da ya shafi mutuwa, hisabi, ka ce ba ka gane abin da ake faɗa ba. Abdullahi ibn Abbas ya ce babu mai uzurin cewa ya jajirce wannan abin, duk inda aka ce Allah sai ka san wa ake nufi da Allah. Wa tafsirun ya'lamuhu al-ulama, yace na uku akwai fassaran da malamai ne suka sani. Fassaran da malamai ne suka sani saboda ana iya samun wasu maganganu a cikin Al-Qur'ani da kai zaka iya dauka kamar suna karo da juna malamai su warware maka. Sai Abdullah ibn Abbas yace wa tafsirun la ya'lamuhu illa Allah, amma fa akwai fassaran Al-Qur'ani da babu ne sani shi sai Allah. Abdullahi ibn Abbas ya faɗi haka, ka ga kashe hudu ke man idda'a ilmahu fa huwa kadhib, duk wanda yayi korafin ya san fassarar wannan gefe to yayi ƙarya. Saboda haka idan kana karanta Al-Qur'ani sai ka ce as-salatu az-zakatu as-siyam al-hajj, sallah, zakka, azumi, haji, kowa ya san da yake ne. Saboda haka baka da uzuri cewa ka da shi ne ake nufi da wannan wani hawi dalika. Wanda yana cikin bayanin da ya zo a cikin majmu'ul fatawa mujallal na 7/87. Saboda haka idan aka samu wani kuɗi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara, to dole sai an koma ga malamai. Malamai su za su fassara, su za su faɗa maka asalin wannan fassara, shin hadisin ya inganta daga manzon Allah ko bai inganta ba. Idan hadisi ya inganta daga manzon Allah, annabi ya fassara wannan kuɗi na Al-Qur'ani da wannan kalma, to ba ka da ikon canza wannan fassara. Saboda dama shi ne Allah ya ba mu Al-Qur'ani ya zo da shi, kuma Allah ya ba shi aikin fassara Al-Qur'ani gare mu. Saboda haka idan za ka fassara Al-Qur'ani, na farko dole sai ka ne fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wajen fassara Al-Qur'ani wato shi ne mataki na farko wanda dole ne a karɓa. Ko da wani balarabe ya yi korafin ai kalmar a larabci ba haka take ba, sai a ce an saukar da Al-Qur'ani da larabci, amma kuma an ba mu wanda ya fi kowane balarabe iya larabci, shi ne manzon Allah. Saboda haka idan annabi ya yi fassara, babu wani masanin harshen larabci wanda yake da ikon canza fassarar annabi sallallahu alaihi wa sallam. To ta ina za ka san fassarar manzon Allah, sai ka koma ga malamai. Domin ko da an ce hadisi kaza ya rawaito kaza, dole sai an gaya maka hadisin ya inganta ko bai inganta ba. Shi ne malamin ya ce idan aka samu fassara annabi sallallahu alaihi wasallam, to magana ta gaya. idan ba mufassarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai a koma ga fassarar as-salafus salih kamar misali as-salafur rashidin ya aka fassara wannan guri sai aka ce ai ba su fassara ba annabi bai fassara ba as-salafur rashidun ba su fassara ba sai aka ce to mu je wajen larabawa inda dai qur'anin harshen larabawa aka fassara kai ba larabe mai ake nufi da alif lam mim sai ji an harafi ne kawai kaga shi ma bai sani ba to ta ina za ka samo fassarar waɗannan harufa sai ka bar ma Allah tabaraka wa ta'ala sanin ilimin shi ne abin da Abdullah bin Abbas da yake ne mai Allah madaukake ya faɗa a gaba ya ce kitabun anzalnahu ilayka wannan littafi ne da muka saukar da shi gare ka لتخرج الناس من الظلمات الى النور ليسا متفكر ده القران غريك يا سيدي محمد saboda ka fitar da mutane daga duhunguna na kafirci ila nuri zuwa ga hakkin imani kudura ana Allah tabaraka wa ta'ala yace wannan littafi ke ne shine alqurani ko anzalnahu ilayka mun saukar da shi zuwa gare ka Allah yana magana da wake nan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yace masa dalilin da yasa muka saukar muka da alqurani da to kurijan nata don ka fitar da mutane min az-zulumati ila nur daga duhu ne yawa ko da akwai duhun kafirci duhun zalunci duhun jahilci ba abin da wato bai zama karkashin az-zulmu matukar da ya bai da alaka da imani saboda ke sa duhu yake da yawa haske guda ne mun saukar da alqur'ani don ka fitar da mutane daga dubbai zuwa ga haske amma sai Allah madaukake ya sa sharadi bi izni rabbihi tare da izinin mahaliccin su mutane ila siratul aziz alhamid ka kai su ga tafarkin Allah magwayi Allah abin yau ka fitar da mutane daga duhu ka kai su ga tafarkin Allah wato Allah ya saukar da alqur'ani ga annabi saboda yayi ne ya fitar da mutane daga duhu zuwa ga haske ya fitar da mutane daga kafirci zuwa ga tafarkin Allah tabaraka wa ta'ala amma sharfin shi ne bi izni rabbihim sai da izinin Allah wannan shi ne abin da ya kamata mu lura da shi da farkon wannan sura wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake tabbatar mana wato hatta annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da ikon ya fitar da mutane daga wani aiki zuwa ga wani aiki sai da ne sai da izinin Allah Allah ya mun gani hatta annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da ikon ya raba mutane da wani kafirci ko wani aiki mara kyau zuwa ga aiki mai kyau gashi dai wancan aikin ba shi da kyau wannan yana da kyau amma ba ka da ikon ka canza halin da mutane suke ciki sai fa an samu mai izinin Allah dan babu izinin Allah aikin banza wannan yana kama da suratul ma'ida domin ayoyin nan guda biyu suka zo waɗanda suke tabbatar da izinin Allah game da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam suratul ma'ida aya 15 inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ahli kitabi qad ja'akum rasuluna
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم
wato wannan aya ta farkon suratu ibrahim tana kama da aya ta 15 da 16 suratul ma'ida abinda ya kamata dukkan mu lura da shi ka buɗe alqur'ani ka karanta ka ji abinda Allah yake ya ahlul kitab ya kuru ma fi littafi qad ja'akum rasuluna ga manzon mu mun turo muku ya zo Allah yake ga ahlul kitab mun turo muku Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa muka turo muku shi yubayyinu lakum katiran mimma kuntum tukuna min alkitab dan muhammad din shi zai bankaro abubuwa da yawa da kuke koyewa inji allah tabaraka wataala wa ya'fu an katir abin yana da yawa ba duka bane abinda aka koye wanda annabi zai fada akwai abinda ba zai fada ba zai kyale shi to kad ja'akum min allahi nuru hakika wani haske ya zo muku daga wurin allah wa kitabun mubin ga kuma littafi mabayyani shine alqur'ani littafi alqur'ani nan yaji bihi allahu man ittaba'a riwanahu subulan sala allah yana shirye da mutumin da yake kokarin bin wato neman yardansa to allah yana shirye da shi zuwa ga farkoji da dama na aminci idan dai kai riko da alqur'ani zaka samu tsira wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam zai fitar da mutane daga dubbai zuwa ga haske ta karantar da alqur'ani bi iznihi amma da iznin allah wa yahdihim ila siratin mustaqim allah zai shiryar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici wanda wannan yake tabbatar da iznin allah sharadi ne hatta ga annabi muhammad sharadi ne manzon allah ba shi da ikon ya ce yi bari sai da me sai da izinin allah wanda shi da abin da ala ya tafara karara ba ka da bukatar wani bincike a kai bi izinin rabbi ne in babu izinin allah annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi wani abu allah ba zai yi ba shi yasa allah tabaraka wa ta'ala yake cewa bi izinin rabbihim da izinin allah da izinin mahaliccinsa saboda babu wani annabi da ya isa ya aikata wani abu in babu izinin allah babu dole sai allah ya ce kai kafin ya yi wani abin da zai gwada muku misali a nan shine labarin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce lokacin da aka dawo madina bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka ya zo madina ya zauna a garin madina ya ce lamma hajara ila al-madina wa kana aktharu ahli al-yahud a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina aksarin mutanen garin yahudawa ne فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس سبحان الله الله يا إما أن نجي أمرني يمكن شي قدر جرين جاي يصلى الله يجي ما أن نجي كفستان شي قدر جرين جاي يصلى شين إذا جاء القبلة فرق الهجرة أن نبي صلى الله عليه وسلم زوا مدينة ففرحة اليهود عبد الله بن عباس يجي سي يهودا ومدينة كي فرين شي سبحان أن يشعور الدين saboda addinin suna fuskantar kudus ne ga muhammad ya zo yana fuskantar kudus to maza allah ya dinga fuskantar kudus har watanni goma sha ana cewa ya kai goma sha bakwai amma hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam a tashi saboda yahudawa suna ta murna suna ganin ai shi annabi ba abin da zai gaya musu tunda yanzu ya zo yana koyi ne da su dama can alƙiblarsu kudus ne ga shi yanzu ya zo yana fuskantar kudus maza allah hankalinsa ya tashi gashi kuma umarnin Allah shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani ka'aba ita ce alqiblar annabi ibrahim alaihi salam ya riga ya sani amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da ikon ya juya ya koma ya fuskanci ka'aba ba shi da ikon hankalinsa ya tashi ba kana ya dubi ba sai yana cewa Allah ina roƙonka ji maka canza min alqiblan na koma ga alqiblar annabi ibrahim Allah ce maka ka canza mu yau yayi addu'a gobe yayi addu'a jibi yayi addu'a yau ana kai ijabar kudu ba saboda kai idan manzo Allah ba ya fito daga gida sai ya daga ido sama ko mala'ika zai sauko inji mala'ika jibril yana jiran ko mala'ika zai sauko daga umarnin Allah an canza alqibla me ya fito ka da a ce annabi yana da ikon ya aikata wani abu babu izinin Allah ba an ba ma'anar ma ya zauna kira ko to da ka sai shi ya kawai ka fuskanci Ka'aba da mala'ika Jibril ya zo Muhammadu ya aka yace to na jira ku yi ku zo da wuri ba kuna ga haka zai yi subhanallah waɗanda suka fi tsoron Allah su ne annabawan Allah ana nan a haka abdullahi bin abbas ya ce sai ga mala'ika jibril ya zo da aya ta 144 ta suratul baqara kad nara ta kallu ba wajhika fis samaa
قبلة تبدينا فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
أنا لا أحكى سيكا ملائكة جبريل يزود آية كسورة البقرة كأنك صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء محمد muna gani yadda kake yawan daga ido kana duba sama muna gani ai inji Allah yake ga mu Annabi sallallahu alaihi wasallam muna gani da kamar ku kana ta daga ido kana jiran sako ya zo to saukan ya inda dama yayi addu'a falan walli yannaka qiblatan tarba yanzu za mu jibin ta ta da wata alqibla wanda ta kwantar da hankalinka tunda wancan ba ta kwantar da hankalinka ba daga yanzu wa wallahi wajhaka shaqrul masjidil haram sai ka juya fuskarka ka fuskanci masallaci mai alfarma shi ne masallacin Ka'aba wannan magana ce ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ayar sai Allah ya magana da mu ma wa haytuma kuntum kuma biyan manzon Allah duk inda kuke fa wallu wujuhakum shaqra kuma sai ku juya fuskokinku ta nahiyar Ka'aba kaga Allah ya amshi addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam amma abin da ke nuna mana annabawa ba su da ikon aikata wani abu din ba izinin Allah babu wanda ya isa yayi wallahi da annabawa da mala'iku ba wanda ya isa yayi wani abu ko ya furta wata kalma sai da izinin Allah babu shi to amma Allah ya kan jarabta hatta manzali to zaka ce to ai Allah ne yake ya fuskanci kudur me yasa kuma yanzu aka ce canza Allah yana jarabawa hatta ga manzanni yana jarabawa hatta ga manzanni saboda damuwa a zuciyar waliyin Allah rahama ce gare shi duk sa'ilin da annabi ya samu damuwa sai Allah ya rubuta masa ƙarin daraja haka duk musulmi inda hankalinsa ya tashi ya samu damuwa to Allah tabaraka wataala yana sa ya zama kafara gare shi don haka Allah yana jarabawa ga bayinsa shi yasa a ƙarshen ayar yake cewa wallahu bi ghafilin amma ta'malun amma ya'malun fa yana da kyau mu lura a nan wato kamar yadda bayani ya zo a farkon suratul Ibrahim din nan la budda fil bidaya min idnillahi tabaraka wataala ko da shiryar da mutane za ka yi kai a zuciyarka ka sani abinda za ka koyar da mutane alkhairi ne abinda aya take karanta da mu ba ka da lada a kai sai akwai izinin Allah alkhairin da za ka koyar da mutane in kana so ka samu lada to dole a samu izinin Allah dole a samu izinin Allah in babu izinin Allah to wallahi aikin da kai banza ne komai kyan Allah ya sa mu gani me dalili saboda Allah tabaraka wataala bai taba ba mu wani dan adam dani na damar ya shar'anta wani abu ba Allah kadai yake da iko ya shar'anta al'amura wato babu wanda ke da iko akai wanda ya zo cikin suratul a'raj aya 54 inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal ardha
rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal ardha fi sittati ayyamin
wannan aya ta 54 ta suratul a'raf wato ta tabbatar mana da abin da muke magana akai na cewar babu mai ikon ya shar'anta wani abu a duniya sai Allah shi kadai babu mai iko sai Allah inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam Allah ya fara da cewar shi ne wanda ya halicci samai da kasa a cikin yini bakwai, yini shida, sun matsawa al'arshi, sa'annan ya tabbata a sama al'arshi, ya kushi lailan nahara ya tsulukuku hadisa. Allah shi yake tafiyar da dare, yini ya zo, kuma suna bin juna da kauri, wasan kawar kamar wanda juma musakaratun bi amri, rana, wata, taurari, dukkan Allah ya hore su, bisa umarnin Allah suke tsayuwa. Sai Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya faɗi waɗannan, wanda shi ne dama yake tabbatar maka Allah mai iko ne, wanda ya yi wannan ayyuka yana da damar a ce shi ne wanda zai ba da umarni. Ala ku sani, lahul khalqu, halitta gaba ɗaya ta shi ce, duk inda ka ga halitta ba wanda ya yi ta in banda Allah, to sai Allah muka fice ce wal amru, damar ba da umarni ma babu mai ikon sa sai ni. Yanda Allah kadai yake da damar ya yi halitta, babu mai ikon ya ba da umarnin a yi ko a bari, sai wa, sai Allah. Saboda haka in ka ji annabi yana ku yi kaza ku bar kaza, farko abinda Allah yake faɗa mana a suratul Ibrahim, bi izni rabbihi. Ya aka yi Muhammadu yake ta ba da damar a yi a bari, Allah yake ai shi yake ya yi. In da bai ce ya yi ba, ba shi da ikon ya faɗa. Kuma in ya faɗa, to ya wuce iyaka, wanda kuma annabawan Allah ba za su yi haka ba. Wato abin da ya faru, duniya kashi uku take, ita duniya gaba ɗaya ta kasu kashi uku, kuma har zuwa yau. Kashi guda su suna ganin babu ma Allah ɗin, ba su yadda ma da Allah, saboda haka tun da ba su yadda da Allah ba, kaga kenan laysa lahul khalqu wala lahul amr. Ba su yadda da Allah ba, don haka ba Allah ne ya halitta ba, tunda ba su ma yadda da shi, don haka ba shi da ikon ya tsara komai a duniya. Tunda ba su yadda da Allah ba, duk suka tsara yanayin rayuwarsu kan musamman, su ake kira communism, yan gurgudu da sauransu, waɗanda dama can ba su yadda akwai Allah ba. To idan mutum bai yadda da Allah ba, kaga bai yadda kenan da cewar Allah zai ba da umarni ba. Saboda haka kar ka yi mamaki wanda can a yammacin duniya bai yadda da Allah ba, sai ya dinga sukan addinin musulunci yana aibanta manzon Allah, saboda dama shi bai da Allah akwai Allah ba. Da za ka tambayi addininsa sai ce maka shi bai da ma addini. To tun da ba su yadda da Allah ba, a ana samun communism da materialism, wato su ne waɗanda sun yadda da ilimi na zahiri, duk abin da ido bai ganshi ba to babu shi kawai. Saboda haka suna cewa zai sarrafa khalqu wal amru. Kashi guda kenan waɗanda ba su ma yadda akwai Allah ba, kashi guda kuma sun yadda akwai Allah, sun yadda, tunda sun yadda akwai Allah sun yadda shi yake halitta, waɗanda su ake kira al-ilmaniyun, secularism, kamar misali Turai, kamar su Ingila, Faransa, ina sun yadda da Christianity, tunda suna Christianity kaga sun yadda akwai Allah kenan, sun yadda akwai mahalicci. Amma abinda ba su yadda ba, shin shi Allah ba shi da ikon ya tsara komai, saboda haka sai suka raba addini da siyasa, addini da gwamnati. Ba su yadda a ce Allah shi zai tsara wa mutane yadda za su yi rayuwarsu ba, sun yadda akwai shi kan babu shakka, amma cewa Allah shi ke da ikon ya ba da umarni, a'a ba su yadda ba. Kaga kenan su suna rabi da rabi, rabi addini, rabi kafirci. Amma muminai sun suka ɗauki abinda Allah ya faɗa a suratul Al-Baqarah, yadda muka karanta a suratul A'raf, ala lahul khalqu wal amr, halittan ta Allah ce kuma umarnin nashi. Saboda haka ɗan adam ba shi da iko ya tsara wani abu in ya shafi addini ba rayuwa ba. Idan dai ya shafi addini babu mai iko ya faɗa sai Allah tabaraka wa ta'ala, wanda shi ne abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana, wanda ya zo a suratul Shura aya ta 21, أم لهم شرفاء وشرفوا لهم من الشيء ما لم يأذن به الله.
ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم.
ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب Allah subhanahu wa ta'ala ya ce allahum shuraka usharahu lahum min ad-din. Kaga wannan ayar ba ta lura da ita da kyau. Can baya mun ji annabawa ma ba su da ikon su yi wani abu sai da izinin Allah. A suratul a'raf ayat Allah ya tabbatar da cewa babu mai ikon ya bada umarni kai shi. A suratul shura aya 21 Allah yake tambaya shin akwai abokan shirka ne gare su waɗanda ke da damar su shar'anta musu wani abu na addini ma lam ya'zanki Allahu abinda Allah bai izinin sa da shi ba. Walaula kalimatul fadl laqudiya bainakum wa inna zalimina lahum adhabun alim. Wannan ya zo cewa babu mai ikon ya shar'anta wani abu na addini sai da izinin Allah. Idan akwai izinin Allah to babu laifi. Wanda ke nuna haɗarin bid'a shi ne ka ƙirƙiro wani abu ka haɗa da shi cikin addini. Amma abin da ya shafi rayuwa wannan bai ba shi ba a kansa ake magana ba. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ma lam ya'zan billah. Idan mutum ya ƙirƙiro wani abu na addini to tamfar ya ake kansa a matsayin daidai da Allah. Bisa ga waɗannan ayoyi babu wani abu sabo da muka kawo. Allah tabaraka wa ta'ala yake da ikon ya ce a yi ko a bari. Idan mutum ya ce ku yi yau ko ya ce ku bari ba shi da hujjar addini to ya aje kansa a matsayin Allah tabaraka wa ta'ala. Wanda yana cikin kitabun da yake samun al-Imamu Shafi'i yana mujallar na farko shafi na hadisi inna al-mubtadi'a qad nazzala nafsahu manzilatal mubahiyyah lish-shari'i. Idan mutum zai yi bid'a to yana aje kansa ne a matsayin yana daidai da Allah. Me yasa? Li'anna shari'a wa ba'a shari'a. Allah shi ya tsara shari'a. Ya kuma ce annabawa ba su da ikon su yi wani abu sai da izinin shi. Amma yanzu kai ka tsara abin ba su izinin Allah. Wa tsara huwal munfaridu bi zalika li'annahu hakama bainal khalqi bima kanu fihi yaftariqu. Wa illa fa law kana at-tashri'u min mudrikatil khalqi lam tunazzalish shara'i. Da dai a ce ɗan adam yana da damar ya shar'anta wani abu to ba amfanin ma a turo manzanni. Tunda aka turo manzanni ya zo cewa Allah bai yarda a yi wani abu na addini ba sai wanda ya zo ta hannun annabi. Amma idan da babu hikimar turo annabi shi kenan kowa sai ya tsara ku yi kaza ku bar kaza. Saboda Allah bai san haka sai ya ce Muhammad kai ne manzo na ƙarshe sallallahu alaihi wasallam. Ka je ka karantar da su abin da nake so da abin da ba ni so. Idan ka gama an gama al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Magana ta kare an rufe. To idan wani ya ƙirƙiro wani abu yana aje kansa a matsayin Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan babu makawa abinda Al-Qur'ani mana ishara da shi kenan. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake tambaya am lahum shuraka'u sharaku lahum min ad-din. والله تعالى انما يعبد بما شرع لا يعبد بالبدع. كيركرو وانا ابو كتي ذاك عباده دي الله بي كذا جيفا دوله مي حتر اكا سامو حديثن عائشه الله يكرا مك يردا ده سر رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله يكيركرو وانا ابو cikin al'amarin mudinna kaga banda ya shafi rayuwa kenan abinda ya shafi addini. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake am lahum shuraka sharu lahum min ad-din min ad-din. Ashi idan an shar'anta wani abu da bai shafi addini ba babu laifi. Saboda haka dan ka ce ayi kaza a bar kaza ya shafi rayuwa wannan ba a kanka ake magana ba. Amma idan ya shafi addini fa fa huwa rabb. Allah bai karba. Man amila amalan laysa alayka amruna fa huwa rabb. Saboda haka in ka dubi Al-Qur'ani za ka ga yana cike da dalilai da suke nuna cewa idan mutum yana so ibadar ta karɓu a kiyama ya tsaya daidai karantarwar manzon Allah. Matuƙar mutum ya fita daga karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam to wallahi yau kun da sanin cewa bai samu rabo akan wannan aikin nashi ba zai samu ba. Duk gwanin sadda mutum zai yi dole ne ka dace da abin da annabi ya zo da shi. Akwai misali da hadisin da ya rubuta Sahih Bukhari yana babu nazari fi ma la yuriku wa fi ma'siya. Hadisi Abdullah bin Abbas yana bada labari lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wata hutuba idan kowa bi rajulin qa'im. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hutuba sai hajji wani mutum yana tsaye a waje a cikin rana manzon Allah yayin tambaya waye wancan a daya a cikin rana bakalu suka ce huwa abu isra'il sunan shi abu isra'il wani mutum daga cikin qurayshawa nazara an yakum wala yaqud wala yastabit wala yatakallam wa yasum ya rasulullah mutumin da ka ganshi a waje yayi alwaji ba zai zauna ba ba zai shiga inuwa ba ba zai yi magana ba zai yi ta'azumi kuma a tsaye zai tsaya har sai kwalifin da ya ɗiba ma kansa sun ƙare zai tsaya a rana ba zai yi magana ba ba zai zauna ba kuma zai yi azumi na kwanaki ai kaga abin gwaninta ne ake wannan jarumi ne to amma abin da duk yayi ya tsara ma kansa ne inda aibun yake kenan ya tsara ma kansa ba Allah tabaraka wa ta'ala ne ya shar'anta shi ba saboda ka sai manzon Allah ya ce murhu fa la yatakallam ku gaya mar ya yi magana wani ya kawo kuma ya nemi guri ya zauna wani yakin masaumahu amma azumin da ya ce zai yi wannan kan ya cika me yasa aka ce azumin ya cika saboda azumin ya dace da abin da Allah ya izini a yi amma tsayuwarsa da rashin maganarsa da rashin zamansa wannan kirkirowa ya yi Allah bai ci a yi ba don haka in ma ya yi zai gama rayuwarsa yana cikin wahala ya mutu ya tashi a kiyama babu lada wanda shi ne Allah ke ba da lada kuma Allah yana bayar da lada ne bisa ga aikin da ya izini a yi idan Allah bai yi izini ba wallahi kada mu wahalar da kanmu kuma wani abin da za mu lura ita rayuwar da kake gani ba za ka gane ƙuranka ba sai ran da ka samu kanka a kabari yanda ka zo a duniya kai kadai ko magana ba ka iyawa aka haife ka ko da tagwaye ne ba sa fitowa lokaci guda dole ku sai ne ya kyale hakan ya fito kafin ya zo ko to yanda ka zo duniya kai kadai haka kake barin duniya kai kadai duk wanda ya rube ka akan ƙarya kana barin sa kuma an yanke alaƙar tsakaninku daga mutuwa ba ka da uzuri a wajen Allah sai aikin da kai to za ka dole ne wa kanmu misali kafin mutuwa Allah ta sa cika da ibadi ka karɓi ayyuka mummuna su mai me aya ta biyu Allah tabaraka wataala ya ce Allah
ku ne wallahi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh
Allah subhanahu wata'ala wato wannan aya ta zo da kafura Allah allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi yani bi qabdi ismi Allah ala ittiba'i zalika al-aziz al-halim karshen wancan aya aya ta farko Allah subhanahu wata'ala yace wa yahdi man yasha'u wa huwa al-aziz al-hakim da Allah subhanahu wata'ala yace يهدي ليخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله قد يزمو شي غبن wannan aya ta farko kisa Allah tabaraka wa taala ya kawo kalmar Allah da kafa Allah da zila kuma fi samawati wa fi ard Allah wanda ya zama abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasa duka na shi amma ita ne tafsirin al-Imam Tabari yace qira'a ta zo kashi biyu akwai qira'a da ake karantawa da ruku'a maimakon a ce Allahu allazi sai a ce Allahu allazi lahu ma fi samawati wa fil ardi al-Imam Tabari yace innahuma qira'atan mashhuratan kowace qira'a ta shahara saboda haka ta inganta idan mutum ya karanta da kafara ya dace da qira'a ingantacciya haka ma wanda ya karanta ta da ruku'a Allah subhanahu wa ta'ala yace wa waylul lil kafirin min adhabin shadid wato wani ya tabbata da kafirai game da azaba mai tsanani wanda yake jira su Allah ka kare su alladina
alladina yastahiquna hayata ad-dunya ala al-akhirati wa yasudduna an sabilillah wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة وأن لسوك في صورة والدنيا أكل كالآخرة ويصدون عن سبيل الله ثم سنع عن المتالين من أدين الله ويقبونها عيوة سنع تفاتا هنجر الله تزمكر كتجيا ulaika fi dhalalin ba'id, wannan suna cikin kasa mai nisa. Suwaye wannan suka fi son rayuwar duniya akan ta lahira, suwaye to ana dai magana ne akan kafirai. Wa waylul lil kafirina min adhabin shadidin alladhina yastahibuna al-hayata ad-dunya min al-akhirah. Asali sifa ce ta kafirai. Kafirai su ne waɗanda suka fi son rayuwar duniya akan ta lahira. Kuma in ka dubi ma yanda rayuwarsu take za ka gane, saboda sun fi hidima ga duniya akan kiyama. Idan waɗanda ba su ka yarda akwai lahira ne kenan. Amma al-Imam Qurtubi ya ce a fassaran da aka samu daga salaf, ana cewa alladhina yastahibuna mubtada'un sabaru ula'ika. Idan aka ce alladhina yastahibuna ba wai hatsari ne ga bayanin da ya gabata ba, ake cewa wa wailul lil kafirina alladhina yastahibuna hayata dunya la wa wailul lil kafirina min adhabi shadid. Magana ta kai alladhina yastahibuna hayata dunya, wata magana ce sabuwa fil, waɗanda suka fi son rayuwar duniya ba wai kafin ake nufi ba, su waye? Allah ya ce ku zaka fi dalalin bayi, wannan shine kabaru. Wa kullu man akara duniya wa zaharataha, don haka Al-Imam Qurtubi ya ce duk wanda ya fifita rayuwar duniya, wastahabba al-baqa'a fi na'imiha ala na'imi fil akhirah, duk wanda ya fifita tabbata a cikin ni'imar duniya akan ni'imar lahira, wa qad arsala billahi, duk wanda ke kokari hana mutane su bi addinin Allah, aw tarafa an-nasa an wa huwa dinullah alladhi ja'at bihi ar-rusul, duk wanda yayi haka to da shi Allah tabaraka wa ta'ala yake magana. Wanda yana cewa wannan fassara Abdullah ibn Abbas, wa huwa dakhilu fi hadhihi al-aya. Saboda haka kenan kowa sai ya binciki kanka, kai to ka tona zuciyarka kai tunani. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa waɗanda suka fi son rayuwar duniya a kan ta lahira, waɗannan suna cikin ɓata mai nisa, suna cikin ɓata mai nisa. Ka dubi ayar da kyau. To Abdullahi bin Abbas yana cewa duk wanda wannan siffar ta dace da shi, to da shi ake magana. Shine Al-Imam Qurtubi ya ce wa ma aktsara ma hum fi hadhihi al-azman, masu waɗannan siffofin suna da yawan gaske a wannan zamani. Kuma haka ne, domin abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake magana a kai shine ka sanya son ranka a gaba da yardan Allah, to ka fi son duniya akan lahira. Idan ka sa son ranka a gaban yardan Allah, to ka fi son duniya kenan akan lahira, saboda ka fi son yardan ranka akan yardan Allah tabaraka wa ta'ala. Ta yaya za a yi mu gane? Sai ka yi makanka misali. Alal misali, kana karantar da ilimi, shin ilimin da kake karantarwa meye babban manufarka a zuciyarka? Babban manufarka a zuciyarka shine ka samu dukiya. Saboda haka tunda babban manufarka ita ce samun duniya, to mutum ya yi nisa daga gaskiya. Wannan shine abinda Allah ke magana. Wa idza kunta qari'an fakadhalik, mai karatun alqur'ani wanda ke kokarin ya yi hadda, ina so in haddace alqur'ani, me ya asali a zuciyarka? Saboda ka samu duniya da haddar ko ko yardan Allah. Abinda ke zuciyarka shike hukunta matsayinka a wajen Allah subhanahu wataala. Wa idza kunta amila, ma'aikaci fa, me ya a zuciyarka? Dan kasuwa fa, me ya a zuciyarka? Kamar misali, kana sai da kaya, idan kana sai da kaya, me babban manufarka a zuciya? Kai dai buƙatarka wannan kaya a faida, a'ala babban buƙatarka ita ce dacewa da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka idan abin nan ba za a samu yardan Allah ta hanyar rabuwa da shi ba, ban damu da in yi asara ba. To ka fi son yardan Allah kenan a kan son ranka. Hatta attajiri, wato ɗan kasuwa mai saye da sayarwa da leburori, babban abin da ake so shine zuciyarka ka sanya himmarka ita ce dacewa da yardan Allah a rayuwarka gaba ɗaya. A kasuwancinka ka sanya dacewa da yardan Allah shine babban manufa, ba a ci riba ba. Rashin yin haka shine sa Al-Imam Qurtubi ya ce akasarin mutane a wannan zamani ya zama to sun yi nisa daga gaskiya. Saboda za ka samu ɗan kasuwa tun da farkon abin da ke zuciyarsa ba wai dacewa da yardan Allah ba ne, la ni dai ina so in yi kudi a wannan kasuwanci. Saboda ka farko ma shagon da ya saya kafin ma a fara sa kaya sai an tone an binne-binne ne za a yi. Kaga ya nuna ba wai dacewa da yardan Allah ne farko a zuciyarsa ba. Babban manufarsa ya za a yi ya yi kudi ta wannan sana'a. Saboda haka zai iya tafiya da boka da kowa a kan dai ya cimma bukatarsa. Wanda shi ne abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya sahibu na hayatar duniya a al'akar. Mutum ya fifita son rayuwar duniya a kan rayuwa ta lahira. Babban hadisi Abdullahi bin Mas'ud wanda ya haɗa waɗannan siffofi gaba ɗaya, ya haɗa mutane gaba ɗayansu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man ja'ala al-humuma hamman wahidan hamma akhirati. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wanda ya tattaro damuwar gaba ɗaya ya maida ita damuwar lahira. Kana da ilimi, tunaninka shine ya za a yi tsira da wannan ilimi a lahira. Kana da karatun Al-Qur'ani, haddan Al-Qur'ani, ya za a yi tsira a kiyama da wannan hadda na Al-Qur'ani, tunda Annabi ya ce Al-Qur'an hujjatun laka wa alayka. Kai ma'aikaci ne, tunaninka shine ya za a yi tsira a lahira akan wannan aiki da nake. Wancan labura ne, ya za a yi tsira a lahira akan wannan laburancin da nake yi. Wato duk damuwar in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam a mai da ita damuwar lahira ba ta duniya ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan mutum ya yi haka kafahu Allahu, Allah zai isar masa, Allah zai isar masa, yani amma duniya duk wata damuwa ta duniya Allah zai isar maka bukatarka. Kai kada kasuwanci dan me dan ka samu rufin asiri, Allah zai rufa maka asiri din tunda ka sa damuwarka ita ce lahira ba duniya ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man tasha'afat bihi al-humum, amma wanda damuwa ko ta karka su ta warwatsu bukatu da yawa, saboda haka shi idan yana da guranci yana yi ne dan yayi kudi ba dan ya tsira a kiyama ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya'ni fi ahwali dunya lam yubali lahu fi ayyi awdiyatiha halaka. Allah bai damuwa da shi wannan mutumi a inda ya halaka, Allah bai damu da shi ba saboda imaninsa ba shi da tasiri. Hadisin yana sahih sunan Ibn Majah, hadisin 257. Akwai riwaya ta Anas bin Malik tana kama da hadisin Abdullah bin Mas'ud. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man kanat al-akhiratu hammuhu, wanda lahira ta zama damuwarsa, lahira ita ce himmarka, ja'allahu ijlahu fi qalbi, sai Allah ya sa wadata a zuciya. Saboda ba damuwar kai ce lahira, saboda ka Allah zai wadata zuciyarka yanda ba za ka halaka din ba. Wa jama'a lahu shamlahu, Allah zai tattaro mai bukatunsa, ya'ani damuwarsa, abinda duk yake horonsa Allah zai kare shi. Wa atatu duniya wa hiya ragima, kuma duniyar za ta zo tana bin shi yana ma gudu. Kamar da lahira ita ce damuwarka, to Allah sai ya sa duniyar tana bin ka. In ji Annabi sallallahu alaihi wasallam, za ta rinka binka ba ka ma son ka. In ka sanya lahira ita ce gabanka, to Allah sai ya sa duniyar ta neme ka. Ya'ani a ta duniya wata ya rage ma ba ko ba ta so, in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko duniyar ba ta so, wata sai ta bi ka. Ta bi kenan da za a ce a tajiri ya zama damuwar da ita ce ya zai tsira a kasuwancinsa a lahira. To sai ya ci riba ko da kuwa bai son ya ci riba ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man kana fi dunya hammahu, amma wanda duniya ta zama shi ce damuwarsa, ja'ala Allahu fakkarahu baina ainihi, sai Allah ya sanya talaucin a tsakanin idanunsa. Zai samu arzikin amma ba shi da amfani, saboda wadatar ba ta zuciyarsa. Farraka alaihi shamlahu wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qadara. Kuma duk kokarin mutum, duk shirkarsa, duk tsafi, duk bin bokaye da ake, ba zai sa ka samu wani abu ba, in ji Annabi, sai wanda Allah ya kaddara dama can za ka samu. Saboda ka aikin banza ne, mutum ya yarda da al'amarin Allah shi ya fi masa. Amma ka ce za ka yi wani shirka da Allah don ka samu duniya, ba za ka samu sai abin da Allah ya kaddara, sannan kuma ka yi asaran addini a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisin yana nisbatu sahiha, hadisin 950, Ibn Qayyim al-Jawziyya a kitabul fawaid ya ce, idza asbaha al-abd wa ansa wa laysa hammuhu illa Allah wahdahu, da safe ka tashi, me a zuciyarka, ya zan tsira a lahira,
yamma kai me a zuciyarka ya zan tsira a lahira sai malamin yace ta hamala Allahu subhanahu wa ta'ala kullaha sai Allah ya lamunci duk bukatun wannan mutum Allah ya lamunta da safe ka tashi ya za a yi tsira a lahira shine tunaninka to da ce fa na ranan da jinyar iyalanka da duk wata bukatar ka Allah ya dauke sai dai kaga abin yana gudana kai ta mamaki ta ya aka yi faru tunda lahirar ce damuwarka shi ko Allah ya lamunci zai dauke damuwarka shi yasa ko a shekarun jiya ne yake mun tambaya wai shi ya dora ba duran da yayi sadaka sai ya samu alheri to ai wannan tuntuni Allah ya riga ya faɗa duk wanda zai bayar to in dai tunaninsa neman yardan Allah to Allah bai bar talauci rana ba za ta faɗi ba sai Allah ya gwada masa ya fi shi saboda haka Allah zai maida masa ninkin ba ninkin yace wa in asbaha wa amsa wa dunya hammu ibn qayyim yace idan mutum ya tashi da safe damuwarsa duniya da yamma damuwarsa duniya hambala Allah umuma sai Allah ya karo damuwar duniyar gaba ɗaya ya dora mai saboda haka zai sa ka ga mutum ya yi shekara da shekaru yana laifuranci ya gama ko fassara fatiha da iya ba sannan abin da zai ce da iyalin nasa ma bai samu damuwar ta yi man yawa ga basussuka dama kafin a biya albashi yan kasuwa sun riga sun karɓe kuɗin ya riga ya siyo bashin wannan ya siyo bashin wannan an gama ya ka tashi da safe duniya da yamma duniya babu lahira a lissafinka babu lahira sai Allah ya tara damuwar duniya sai ya jibga ma Allah ka tsare mu wanda wannan hadisi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah tabaraka wataala ya faɗa a cikin Alkur'ani a suratul Isra'il man kana yuridu al-'ajibata fa'adna lahu kana yuridu al-'ajilata al-janna lahu fiha ma nasha'u liman nurid kaga wannan ayar mata fassara bayanin gaba daya wanda ya zama duniya ita ce bukatar ta wanda ke saurayi rayuwa ta gaggawa rayuwar duniya ita ce a zuciyarka ta ta da yamma tunaninka ya za a yi kai kudi al-janna lahu zamu gaggauta bashi zamu gaggauta mu bashi ma nasha'u ba abin da yake so ba sai abin da muka ga dama in duniyar kake so Allah zai gaggauta ya baka bayan da ka so ba sai abin da ya ga dama nan ma kuma liman nuridu ga wanda muka ga dama in ji Allah dan ba lallai bane mai neman duniyar ma ya same ta ba lallai bane duniyar kace kake so baka san lahira to ba lallai bane ma ka same ta amma da ka samu da ka rasa a dai lahira baka da rabo shi ba Allah yake kuma da Allah da jahannama yaslaha mazmuman madhura da wanda ya samu duniyar da wanda ya rasa duniyar tunda duniyar ce bukatar su to makomar su ta jahannama ne Allah ka tare to man arada al-akhirata wa sa'alaha fa'ayaha wa huwa mu'min wanda ko yake nufin ya samu dacewar da dacewa da makoma mai kyau a kiyama ya kuma yi aiki wanda ake samu dacewa yana sharadin imani fa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura waɗannan ƙoƙarin da duk suka yi aikin da suka yi a duniya aiki ne wanda za a yi musu godiya a kai wannan ya shafi rayuwa ta musulmai ya shafi rayuwa ta kafirai saboda haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abdullah bin Umar ya yi masahabbai ishara kada su sanya duniya ita ce damuwarsu yanzu misali abin da muka faɗa ɗin nan wanda Ibn Qayyim Jauziyya ya samaraizin ɗinsa a littafin sa Kitabul Fawaid shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa alladhina yastahibuna hayatad dunya 'ala al-akhirah wadanda suka fi son rayuwar duniya akan lahira waɗannan sun yi nisa da gaskiya wato suna sun yi nisa a ɓata waɗanda suka fi son rayuwar duniya akan ta lahira sun yi nisa a ɓata to a nan ka ga ya za a yi ka raba kanka da son rayuwar duniya akan ta lahira kai ƙoƙarin gabatar da son lahira akan ta duniya don ka fita daga wannan magana don haka da safe tunaninka dacewa da rahamar Allah dacewa da yardan Allah sana'arka ka tabbata abin da ke zuciyarka ita ce ka dace da bin umarnin Allah kar ka yadda ya zama manufarka ita ce ka samu biyan bukata kawai wanda zuciyarsa ta zama bukatarsa ita ce samu biyan bukata to wannan wato ya fifita rayuwar duniya kenan akan ta lahira annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yasa idan aka zo majalisi in ji Abdullahi bin Umar yana cewa kallama kana rasulullahi yaqumu min majlisi yana da wahala manzon Allah yayi majlisi a samu zama da annabi sallallahu alaihi wasallam a tashi ba tare da yayi waɗannan addu'o'i ba allahumma aqim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa bain ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannataka wa min al-yaqin ma tuhawwil bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina allahumma bi asma'ina wa abtalina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تجعل الدنيا أكبر همنا يا الله دنيد صحابينا كذا كسا دنيا تزمى إتشي ببند أمورنا سبب الدم تمن الدنيا إتشي ببند أمور تعزوجي أسا سوفينا نيسا cikin fata abinda ayar alkur'ani ta tabbatar kenan shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan addu'a akai akai kuma yana ishara ce ga sahabbai su gane cewa ita duniya idan mutum ya sa ta a gaba to halaka ce abinda ake so a zuciyarka a samu son lahira fiye da son duniya kafirai ne siffar su ita ce son duniya fiye da lahira kuma sai ya zama rayuwar ta zama akasi jisa al-imam al-qurtubi yace ba wai akan kafirai Allah tabaaraka wa ta'ala ya tafsir da wannan aya ba ta shafi kowa sai yace yanzu ma rayuwar musulmai da yawa tana da wannan sifa irin ta kafirai din asali kafirai ne suke fifita rayuwar duniya akan ta lahira amma yanzu ba me yasa dan fashi yake fashi saboda ya samu duniya ko me yasa za a samu musulmi yana kidnapping ya saci wani kuma dan uwa musulmi ya rike wanda a karkashin wannan zaka kirga zunubi sama da 70 wanda ya aikata daga cikin su 40 daga cikin su yani waɗannan laifuka da ya aikata kamar yadda zai cikin hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga hakkokin musulmi akan musulmi sai da ya kirga guda 30 kaga kenan ba wai guda 6 bane ko guda 4 ko guda 7 hakkoki tsakanin musulmi da musulmi sun kai guda 30 wanda sayyidina Ali yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake musulmi ba shi da tsira a kiyama sai ya saukar da waɗannan hakkoki guda 30 sai ka saukar da waɗannan hakkoki guda 30 kafin ma za ka tsira a kiyama amma duk waɗannan ladubba da sunnoni na manzon Allah da hakkoki da suke tsakaninmu a yau musulmi na iya watsi da su don ya samu duniya yana iya watsi da su hakki na yan uwantakan musulunci wanda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da Abi bin Hatim ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake ce masa kaga kasan nan yace na gani yace nan gaba ba da dadewa ba za a samu zaman lafiyar da mace ba namiji ba za ta tashi daga hira ta zo makka ta yi aikin haji ta koma babu kowa tare da ita ba ta sauran kowa sai Allah sai Abi bin Hatim ya ce tabbi ina hasabiban nan da suke hanya ta Iraki yana tambaye manzon Allah ya ce ina masharranta don a lokacin akwai wasu shedanu waɗanda suke tsare hanya matafiyi baki sai ya wuce ba sai sun kama shi ba za su fake shi ba sai an biya kuɗi ko ku suje wani kasuwa ma su saida shi Abi bin Hatim yake tambaye manzon Allah yake ya za a yi da wannan manzon Allah yake a insha Allah kai da kanka ma sai ka ba da shaida wanda Abi bin Hatim ya ba da shaida lokacin da sunna ta yaɗu addini ya rasa mutane sai aka wayi gari fashi da makami babu shi yan uwantakar musulunci ya sa jama'a sun zama mutane guda, saboda ka baka tsoron kowa kana tafiya cikin dare kai tafiya da yini. To idan aka waye gari mun koma rayuwa irin ta jahiliya, kun ga muna ban kwana ne da sunnar manzon Allah, muna ban kwana da addinin musulunci. Saboda inda a ce musulunci mu yana ƙarfi, to da waɗannan abubuwa baya za su ci ba, ba wai gaba za su rika ci ba. Tun da kaga suna haɓaka, to fa muna daɗa nisantar addinin Allah ne. Allah ka samu gani. Kuma kada mu manta cewa da komai daɗewa za mu koma ga Allah tabaraka wata'ala. Komai daɗewa, inda sai na Ali bin Abi Talib yake faɗa, yana cewa irtahalatid dunya mudbira, in ka dubi duniyar ma saboda yaudaranta ita da baya take tafiya, ba daga gaba bane da baya take tafiya ita duniya, kai ne kana binta ita kuma da baya take tafiya. Yace ita ko lahira fa wartahalatil akhiratu muqbila, ita ko lahira daga ba take tafiya ba da baya ba. Lahira ta tinkaro ka duniya kuma baya take baka, amma kana gudu kana neman cimmata, ba kuma za ka samu damar cimmata ba har lahiran ta zo ta cimmaka. Sayyidina Ali yace sannan wa li kulli wahidatin minhuma banunun, duniyar tana da ƴaƴanta, lahira ma tana da ƴaƴanta. Fa kunu min abna'il akhirah, ku yi kokari ku zama ƴaƴan lahira ba ƴaƴan duniya ba. Wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wa la hisabun, a yau aiki kawai ake rubutawa. Don haka yasa kaga kana abin da kaga dama ba mai ce maka kala. Allah yana ganin mu inda muke zaune din nan. Mala'ikuna nan suna rubuta abin da muke faɗa da abin da muke aikatawa. Allah ya san zukatanmu, amma duk irin abin da za mu yi Allah ba zai ce mu da komai ba. Ya ba mu dama ta rayuwarmu sai a lahira zai kama. Suna da yake to yau ranar aiki ne babu hisabi. Ka sani gadan hisabun wala amal, a gobe ba ranar hisabi ne babu aiki. Yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace kullu nafsin za'iqatul mawti wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Nafsin za'iqatul maut, kowane rai mai ɗanɗana mutuwa ne. Yanzu ɗan adam yake manta wannan, yanda wasu suka mutu kai ma za ka mutu. Ai, kowanne ya kamata ya zauna a tunanin mutum ya zama mai tsawatar maka, domin yau da gobe bai bar komai ba, sai an kai lokacin da kana son ka yi abin ma ba ka iya. Wa'inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama, Allah yake shi ku Allah saka muku kawai zai yi akan ayyukanku a kiyama, ba ku kaji ba rage. Fa man zuhziha anil nari wa udkhila aljannata faqad faz, an je lahira an kakkaɓe ka daga wuta an ce je ka aljanna, ku kayi babban rabo. Allah ka samu na da wannan rabo. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, rayuwar duniya ba rayuwa ce, wato ba daɗi ne da komai ba, face daɗin ruɗi. Rudin mutane kawai kai kana ganin za ka mora, alhali kuma Allah bai yi duniyar don a more ta ba. Komai daɗewa, wato sai an waye gari mutum ya rabu da shi. Mu ci gaba da tafsiri. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma arsalna min rasul. سورة إبراهيم آية 4. الله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلنا من رسول باب ونمنذو دمك تبع أيكوة إلا بلسان قومه فاشلة هرشا متاننسا إذا بلاربني أتورو مسو إذا لارباواني أتورو مسو بلاربي واتقووني منذو الله يتورو ينا تروشي نيد هرشا متاننسا ما يدليل ليبين لهم سبو دي فمدام بياني قريب سبو دا كدس شيء أي Allah ka turo annabin da ba mu iya gane maganarsa ba, saboda yarenmu ba ɗaya ba ne. Sai Allah yana tura manzanni a kowane harshe, kowane yare a tura musu manzo daga cikinsu fa yubillahu man yashawa amma duk da haka duk da cewar manzo ya kanzo a kabilar mutane ta yanzu zai yi musu bayani komai billahi za su gane amma shiriyar ba ta shi bace shiriyar ta Allah ce fa yubillahu man yashawa Allah yana fatar da wanda yayi nufi wa yahdi man yasha kuma Allah yana shiryar da wanda ya ga dama wa huwa al-azizul hakim Allah mabuwayi ne ba abin da ya gagare shi Allah mai hikima ne duk abin da ya aikata babu zalunci idan Allah ya nufin wani da shiriya to rahmatu ce idan Allah ya nufin wani da bata to adalci ne Allah tabaraka wa ta'ala yana da hikima ta hukuncin da yake aikatawa a tsakanin halittunsa to sai ba mu labarin annabi Musa alaihi salam aya ta 5 walaqad arsalna walaqad arsalna musa bi ayatina haqiqa mun aki annabi musa alayhi salam da ayoyinmu zuwa ga banu isra'il wannan shine ilimi na farko da yazo a suratul ibrahim daga cikin ilimomi guda 7 wanda baka samu su a wata aya ta alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yace ya aki annabi musa alayhi salam zuwa ga jama'arsa yace masa akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur ka fitar da jama'arka ya kai Musa alaihi salam daga duhu zuwa ga haske ka karantar da su addini su bar bata su dawo ga shari'a wa tazkirhum bi ayyamillah kuma ka rika tunatar da su kwanukan Allah ka rika tunatar da mutanenka game da kwanuka na Allah inna fi zalika la ayatin lil cikin wannan akwai abubuwan lura li kulli sabari shakur ga wani kowane mai hakuri dan kuma da yawan godiya ga ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala mai ake nufi da kwanukan Allah ai kwanuka gaba ɗaya na Allah ne kwanuka gaba ɗaya na Allah ne waɗannan kwanuka ne ake jingina su ga Allah subhanahu wa ta'ala li'anna al-ayyama kullaha ya'ni hiya ayyamullah a tafsir al-imam al-qurtubi game da ita wannan sura suratu ibrahim ya kawo fassara Abdullah ibn Abbas da wasu tabi'ai wanda Abdullah ibn Abbas yake cewa bi waqa'i Allah fil umam al-salifa wato abinda Allah madaukaki ya aikata ma waɗanda suka gabata shine ake cewa kwanukan Allah misali Allah ya halaka Fir'auna ranan halaka Fir'auna rana ce ta Allah to wannan yana daga cikin fassarar da malamai suke ma wannan kalma wato ka tunatar da banu Isra'il game da kwanuka na Allah kwanuka ranakun Allah wato sune ranakun da Allah ya yi ni'ima ga wasu mutane ko ko ranakun da Allah ya yi azaba ga wasu mutane idan aka ce ranar Allah ana nufin ranar da babu mai zabi sai Allah ai kaga yanzu kana da zabi kana da zabi kana iya tafiya ka shiga gida ka fita ka zo masallaci ka inda zaka walwala amma idan aka ce yau ranar Allah ce to baka da zabi sai zabin Allah idan Allah ya ga dama ya kife garin da sai ya kife shi to abinda Allah ya ce ma Annabi Musa alaihi salam ka tunatar da banu Isra'il game da ranar Allah ranar ikon Allah shi kadai idan kana sabon Allah ne sai ta tunani akwai ranar da kamun Allah zai zo ranar kamun Allah ba mai iko sai Allah wato a ji tsoron ranar da Allah tabaraka wata'ala zai kama bawa wannan yana kama wato an samu wata aya a suratul jasiya wacce take kama da wannan ita ce aya ta 14 inda Allah subhanahu wata'ala yake kullu alladhina amanu yaqulu lilladhina la yarjuna ayyamallah الذين امنوا يكفروا للذين لا يرجون ايام الله فغايا ما waɗanda suka imani su rika yafe makafirai waɗanda su yarda da ba sa fatan ranakun Allah saboda Allah ya saka mu mutane bisa ga abin da suka aikata wato a farkon musulunci kenan idan an tsokane musulmi aka yafe ka yafe ma kafiri, kafiri bai fatan akwai ranar da Allah zai kama shi, bai tsoron wannan ranar. Fa antum ya ma'asharal mu'minina yajzikum ala imanikum wa safikum wa sabrikum, ku musulmai Allah zai ba ku lada saboda yafe muku da kuka yi. Saboda haka ana cewa ayyamullah, ranakun Allah, ko a ce kwanakin Allah, ana nufin ranar da Allah ya yi ni'ima ga mutane, ko wata rana da Allah ya yi azaba ga mutane. Kamar misali, ranar da Allah ya hallaka Fir'auna ranar Allah ce, ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya hallaka Samudawa ranar Allah ce. To akwai suna aukuwa har zuwa yau. Me yasa Allah ke gaya mana abin da ya faɗa mana Annabi Musa? Saboda mu ma ya zama wa'azi gare mu. Kisa Allah ya sa a cikin Al-Qur'ani yake gaya mana cewa ga abin da muka gaya ma Annabi Musa alaihi salam, wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamillah. Annabi Musa, ka tunatar da jama'arka game da kwanukan Allah, ka tunatar da su game da kwanukan kamun Allah. To har yanzu Allah yana kama mu, har yanzu waɗannan kwanaki suna nan. Zaka ji an ce an yi tsunami, ambaliyar ruwa, ko dutse ya yi aman wuta, ko gobarar daji, ko an yi girgizar ƙasa, ranaku ne na Allah. Su ake nufi da ayyamullah, ranakun kamun Allah. Saboda haka kai ma a yanzu, wato ya kamata a ma gargaɗi ka ji tsoron ranar kamun Allah, saboda idan wannan rana ta zo mutum ba shi da zafi. Mu ji tsoron ranar da Allah tabaraka wa ta'ala zai saukar da ukuba gare mu. Sai yake wa idh qala Musa,
wa idh qala Musa li qaumihi dhkuru ni'mata Allahi 'alaykum idh nadakum min ali fir'auna yasumunakum su'a al-'adhab wa yudhabbihuna abna'akum لكم بلاء من ربكم عظيم.
الله سبحانه وتعالى يا بعد مثالي جمدا أبين أكين هدى أيام الله وأنا كن كامو الله رانا كود الله يكام وصبايوتا يا بعد مثالي كوي قال موسى لكم نجي لو كنت أنا موسى يا جاي وجماعة اذكروا نعمة الله عليكم كتون نعمة الله يمكو إذ أنجاكم من آل فرعون لوكشن ده الله يسير تدكو دغا جماعة فرعون يسومونكم سوء العذاب سنة تنامكم ممونر عذابا سنة كانامكم ممونر عذابا أما الله يسير تدكو ويذبحون أبناءكم سنة ينك آئنكم مذا ويستحيون نساءكم سبر آئنكم ما تدري وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم كما حكا ونبلاء إليني جرمة دغو جان الله غريك. Ku tuna rana ɗaya Allah ya hallaka Fir'auna, ku tuna wannan ni'ima. Kuma har yanzu bani Isra'ila ba su manta wannan ni'imar ba. Har yanzu bani Isra'ila ba su manta ni'imar da Allah muka fice musu ya raba su da wato ƙasar Masar, ya raba su da azabar Fir'auna. Ranar da Allah ya hallaka Fir'auna ita ce yake tana cikin ayyamullah. A tuna ayyamullah, a tuna ranakun ni'imar Allah ko ranakun azabar Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan yana daga cikin abubuwa guda bakwai wadanda surar nan ta zo mana da bayanin su, baka samu irin bayanin nan a cikin Al-Qur'ani saboda ya zama wato darasi ga musulmi. Kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya ma Annabi Musa alayhi salam, ya saukar da ayar a cikin suratul Ibrahim, sako ne ake isarwa gare mu hatta mu ma mu sani Allah yana da wasu ranaku na kama bayi. Mu ji tsoron waɗannan ranaku, mu tuna ranar ni'imarsa, mu ji tsoron ranar azabarsa, ranar da Allah tabaraka wa ta'ala zai kama mu. A wannan rana mutum ba shi da zaɓi. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake inna fi dhalika la'ayatin likulli sabbarin shakur, wannan akwai abin lura ga duk wani mai yawan haƙuri, mai yawan godiya ga ni'imar Allah. Idan ka dubi tarihi, idan ka dubi tarihi ya ishe ka darasi, shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake karantar da mu. Idan ka dubi tarihi za ka samu haƙuri, idan ka dubi tarihi za ka samu hali na godiya ga ni'imar Allah, saboda za ka gane ni'imar da kake ciki ba tana da girma waɗanda ni'imar da suka samu ba ta kai taka ba Allah ya halaka amma kai ga ni'imar da kake ciki a yanzu Allah ya barka kisa Allah yake inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin shaku tun mai yawan hakuri idan ya dubi tarihi wato zai ga abin misali tun mai yawan godiya ga Allah idan ya dubi tarihi zai ƙara yi ma Allah godiya zai ƙara yi ma Allah godiya saboda ni'imar da Allah tabaraka wata'ala ya bamu a yau ta fi ni'imar da ya bamu wasu a baya amma Allah ya halaka su mu bai halaka ba sai ce ku kiyaye ranar da Allah zai kama kudin kamar yadda ya kama waɗancan mun karanta wannan na farko ba za mu shiga na biyu ba saboda matsawar lokaci Allah subhanahu wata'ala ya ba mu gada abin da muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana kuskure اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
Yana can wani zuwan ba'a yi ba.